Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia, sashin Hausa na murya Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 25, 31, 41 da 60. A jamhuriyar Najeriya za ku iya kama mu a tashar VOA Africa da ke birnin Yamai akan mita 102.5. Haka ma za a iya samun mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niyya a birnin Kwanni a duk a jamhuriyar ta Nijar. Sannan muna nan ko da yaushe a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu saurare barkanmu da dare da fatan kun wuni lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Nazir Ahmad Hausawa muke farin cikin sake kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya da Nijar wato 3:30 na yamma kenan a nan Washington DC. Inda za ku ji cewa yau aka yi bukukuwar ranar amfani da ƙasa da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware a duk faɗin duniya domin yin dubi kan mahimmancin ƙasa. Ko ya manoma ke kallon wannan rana?
Ƙasa tana da mahimmanci mai yawa ga manomi saboda amfanin da ake sawa ana isa amfani mai yawa.
A Najeriya ana ci gaba da yabawa da kuma ƙorafe-ƙorafe kan shirin nan na Empower da zai samar wa matasa ayyukan yi.
Documentation aka yi za a fara aikin za a yi posting dinmu.
To da na duba direction sai na gaba sawa ba na ji ba daɗi sosai.
Yau kan wannan shiri na samar wa matasa ayyukan yi na Empower muke so ku kira ku bayyana ra'ayinku. Shin ya shirin ya gudana a yankunanku? Lambar da za ku kira ita ce 202-205-2655, amma fa duka sai kun sha labaran duniya daga Nazir Ahmad Hausawa.
Assalamu alaikum masu sauraro. Da farko, mutane da yawa a China sun yi murna da zaben Donald Trump a matsayin shugaban Amurka na gaba. Suna kallon al'amarin a matsayin wata nasara ga China tare da imanin cewa matsayinsa na ɗan kasuwa manufofinsa za su kasance da sauƙin fahimta fiye da na abokiyar karawarsa. Amma wata tattaunawa ta wayar tarho da kuma rubutu a shafin Twitter ya fara canza wannan tunani da wuri. Sakamakon da yawa daga cikin mutanen sun fara ganin abin da suka yi zato daga sabon shugaban da fara ba haka bane. Kuma batun yiwuwar mayar da martani a diplomasiyance da fannin tattalin arziki ya fara ƙarfi. A ranar Juma'a ne shugaba mai jiran gado Donald Trump ya saba ma daɗaɗɗen tsarin diplomasiya na bi a hankali. Ya yi magana kai tsaye da shugabar ƙasar Taiwan Tsai Ing-wen a tarho. Kiran ya girgiza Beijing ba wai don Trump shugaban ƙasar Amurka ne ya yi kiran ba, a'a, sai domin rubutun da ya yi a shafinsa na Twitter domin Trump ya kira ta kai tsaye da mukaminta. Amurka ta sauya dangantakarta zuwa China a shekarar 1979, kuma China na ikirarin cewa wannan tsibiri mai bin tsarin demokuraɗiyya wani yankinta ne. Karkashin yarjejeniyar sauyin diplomasiyyar, Amurka ta amince da yanke hurɗar siyasa da Taiwan. Wata kotu a Gambia ta ba da umarnin sakin wani jagoran 'yan adawa da kuma wasu fursunonin siyasa su 18 'yan kwanaki bayan shugaban ƙasa Yahaya Jammeh ya rasa kujerar shugabancin ƙasar Gambia a zaben da aka yi, kuma ya yarda zai sauka daga kan mulki ya koma gefe. Usaini Darbo da kuma mambobin jam'iyyar United Democratic Party an yanke musu hukuncin shekaru 3-3 a gidan kaso a watan Yuli sakamakon shiga cikin wata zanga-zangar lumana da aka yi kan gyaran dokokin zaben kasar. Hukuncin da kotun ta yanke na ba da belinsu ya jawo sowa a zauren shari'a da kuma daga magoya bayansu da ke waje. Wasu 'yan jam'iyyar adawa na kira ga hukumomin kasashen waje da su tabbatar da an saki dukkanin fursunonin siyasa da aka ɗaure su ƙarƙashin Jammeh da gaggawa. Ƙungiyar Rajin Kare Haƙƙin Ɗan Adam ta Amnesty International ta ce akwai kusan mutane 51 da aka tsare a wannan shekarar kawai, waɗanda suke jiran hukunci ciki har da Darbo. Saura 36 ana tsare da su ne ba tare da an tuhume su ba. Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Washington DC. Majalisar Tsaro ta Majalisar Ɗinkin Duniya za ta kada ƙuri'ar janye wuta a yau Litinin na tsawon kwanaki 7 a arewacin birnin Siriya na Aleppo, wani yunƙurin na samun damar kai kayan agajin gaggawa. Aleppo dai shine birni mafi girma a Siriya kafin yakin basasa ya barke shekaru 6 da suka wuce, wanda a yanzu shine wurin da sojojin Siriya ke yakar 'yan tawayen ƙasar tare da gatan bayan gawayen bayan Rasha domin kwace birnin da 'yan tawayen suka rige a matsayin wurinsu a gabashin lungunan wuraren. A rubuta wannan yarjejeniya ne a Misra da Spain da kuma New Zealand cewar majalisar tana buƙatar kwanaki 7 domin tsagaita wuta da kuma dakatar da fada. Rubutun dai ya haramta kowane irin makami ciki har da hare-haren jiragen sama da kuma amfani da bama-bamai a wuraren da yaƙi ya yi yawa da kuma wuraren da 'yan tawayen ke riƙe da su da kuma ɓangarorin da gwamnati ke riƙe da su a Aleppo. Sojojin Amurka injiniyoyi sun hana gittawa da bututun man da kota na kimanin dala biliyan 3.8 da aka takaddama akai, wanda aka shafe wata da watanni ana ta zanga-zanga akai, musamman ƴan kabilar Rock Sioux waɗanda ke korafin cewa shimfiɗa bututun na iya shafar ruwan shansu ya kuma yi illa ga wuraren ibadarsu. A wani jawabi da ƙungiyar injiniyoyin suka bayar a rubuce a jiya Lahadi, sun ce zai yi wahala a sami wani canji na sauya hanyar da aikin zai bi. Dubunnan mutane Sioux da kuma masu goyon bayansu suka yi murnar wannan jawabi da bayanai da kuma kaɗa ganguna. Kusan kimanin ɗaruruwan motoci ne suka yi layi a hanyar da ake gabatar da zanga-zangar, suna danna horn da kuma sowar wato ruwa rayuwa ne a yayin da suke shiga sansanin da ake zanga-zangar. Wani daga cikin masu zanga-zangar ya ce jawabin ya fito bayan wata gagarumar addu'a ce da suka yi.
Nazir Ahmad Hausawa kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, a duk faɗin duniya yau aka yi bukukuwar ranar amfani da ƙasa, ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin yin dubi kan muhimmancin da rairayi ko ƙasa ke da shi ga bil'adama. Manoma dai na ɗaya daga cikin rukunan mutanen da suka fi kowa cin gaje da ƙasa saboda aikace-aikacensu na noma. Daga birnin Ibadan da ke jihar Oyon Najeriya, Hassan Umaru Tambuwal ya zanta da wasu manoma kan wannan rana kamar yadda suka fara da gabatar da kansu.
Sunana Oblu Shagwan Ɗanbuga, ka noma dutse.
Kai manomi ne?
Sosai kuwa.
Shekara nawa kana noma a nan jihar Oyo?
Na ɗan daɗe nan jihar Oyo, amma ban taɓa noma ba sai wannan shekarar ta wuce.
To, da me kake nomawa?
Ina noma masara, ina noma kubewa, ina noma alayahu, ina noma yakuwa, ina noma har kankana ma na fara sa.
To, ita yakuwa wace irin ƙasa ce ya dace a noma ta akai?
A oga wallahi gaskiya kona kuda tana yadda take yi arewa.
Sunana Muhammadu Mai Agogo.
Ka ɗan daɗe kana noma a nan jihar Oyo?
Lallai na kai shekara 5 ina noma a nan jihar Oyo.
Ko ka san cewa yau ne ranar ƙasa ta duniya?
To, yanzu ni samu labari gare ka saboda na ba sauraron rediyo noma ya hana.
Shin menene muhimmancin ƙasa a gare ka kai manomi?
Ƙasa tana da muhimmanci mai yawa ga manomi saboda amfanin da ake sawa ana iya sa amfani mai yawa. Kamar ni kaga ina iya sa rake, ina iya shuka masara, ina shuka shinkafa, kamar yadda wannan yace yana noma alayyahu da sure duka ina sawa.
Kana ganin kamar ƙasa mai tsauri ko kuma yashi ko wanda aka ce marairai ba za ta yi kyau wurin noman masara ba?
Tana kyau sosai kuwa, indai amma sai an sa taki. Sa mai yashi ba tana noma masara amma sai an sa taki.
To, idan ni dawo gare ka Oblu, yaya kake kallon ƙasar watan nan kudu maso yammacin Najeriya ko kuma nan jihar Oyo da ƙasar arewacin Najeriya?
Haba oga, tuntuni ai barci muka yi. Ni da na san nan ƙasar, duk abin da na san arewa zai a nan ƙasar, da tuntuni na kama noma da ma nan ƙasar.
To, menene bambancin wannan ƙasa ta nan kudu da ta arewa?
A ƙasar nan ta hire, ƙasar nan kudu ta hita mu ta arewa rai gaskiya.
To, taki ta hita arewa ko ko dai rayuwa ce kawai aton a alarance?
Wallahi oga, kyan ƙasa ne ko taki ban zuwa mu ƙasa ta ba, amma duk kayan gona da na sa wallahi alhamdulillah ni
maiwa ma yan aka sa za ta yi don na ga don mun jaraba, amma kaɗan muke sa kuma duk yayi.
Inda Allah ya sani sai Allah balin ba ku kalamin noma.
Wasu manoma kenan a tattauna wasu da Hassan Umaru Tambuwal. To, a Najeriya na ci gaba da yabawa da kuma yin korafi kan shirin na N-Power da gwamnatin tarayya ta kaddamar, wanda zai taimaka wa ɗimbin matasa samun gurabun ayyuka. Wakilin muryar Amurka Hassan Maina Kaina ya yi mana dubi kan yadda shirin yake shan yabo da kuma suka daga wasu 'yan Najeriya.
Yau dai, ƴan kwanaki kenan da fara shirin gwamnatin tarayya na N-Power da ke da zumar samarwa matasa aiki. To, sai dai kuma, bisa ga dukan alamu, har yanzu fara shirin gadan-gadan bai kan kama ba. Baba Jibrin wani matashi ne da ya samu shiga cikin shirin, kuma na tambaye shi ko shin sun fara aikin?
Da saurare, har yanzu ba fara wannan abubuwan ba. Yige kawai, ayi shon listening ne.
To, me yake ciki yanzu?
Da aka yi shon listening din shige nan sai aka ce za a yi documentation a state level. To, mun ba da photocopy documentation din mu dai.
Menene sunanki?
Sunana Aisha Ibrahim Alkali.
Kin samu wannan shirin na N-Power ko?
Na samu.
Yaya kun fara aikin?
Ban fara ba, amma dai an kusa farawa.
To, me ake ciki yanzu?
Okay, documentation akai. An ce za a fara aikin, za a yi posting din mu this week nan.
Kuma kina da ƙwarin gwiwa akan shirin sosai?
Sosai, ƙwarai da gaske. Ai, kamar yadda na ce da farko, tun da an riga an ce a yi kuma har aka yi, na yi suka fito har aka yi documentation. application shi ma postin din haka ne ai za a yi.
Matashi Muhammad Bello Musa da ya nemi shiga cikin shirin bai samu ba ga yadda yake ji.
Gaskiya a farko na ji ba dadi sosai da ban samu ba saboda ma lokacin na duba na fara duba ɗaya bayan ɗaya dai sai na samu cewa ana duba da phone number to da na duba direct kai sai na ga ban samu ba na ji ba dadi sosai.
Kungiyar Kwadago ta Najeriya wato NLC ta ce bata gamsu da wannan shiri ba. Shugaban kungiyar Kwadagon na ƙasa Comrade Ayuba Wabba wanda yanzu aka ke ziyara Amurka ya mun bayani ta wayar tarho.
Gaskiya ba mu gamsu sosai ba amma kuma an ka duba ba shine zai shawo kan rashin aiki da dindindin a Najeriya ba. Abinda bai shawo matsayin aiki yin shine mu samu masana'antu mu fara aiki mun haka masana'antu su ne a duniya suka iya tabbatar da aiki yin.
A cewar Usman bin Affan akwai jirwaye mai kamar wanka cikin jerin sunayen da aka wallafa tun farko.
Kamar yadda na duba na wata karamar hukuma na Borno hakan nan sunayen gaskiya suka kula in kai comparing da mutanen da suke zama a wurin da kuma sunayen da suka fito a sai kaga kamar sun sha ban wai an yi amfani ne da wurin da mutane suke ba wai ainihin local government division na mutum ba daga asalin mutanen da suke zama a wannan wurin da suna filin yankin saboda yanzu irin kiri sunan don wani nesa ba zai zo wannan gurin ya zauna ba.
Mutariyar Rima Sarkin Baburawa ya ce suna da ƙarin ƙorafi.
Yan siyasa sun yi amfani da ainihin da kujerunsu na siyasa mafi yawancin yaran da suke kamata a basu abu ya kamata a basu ba a basu ba. Sai zama da waɗansu ma suna aikin gwamnati a cikin su mafi yawancin wanda aka basu wannan abu.
Kokarin da muka yi don jin ta bakin gwamnatin tarayya bai nasara ba.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Tawai kan wannan shiri na samarwa matasa ayyukan yi na NPower muke suku kira ku bayyana ra'ayinku. Shin yaya shirin yake a yankunanku?
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. Zanna na ta sabuwar lambar 202-205-2655.
To kada manta ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu karfe 4 na yamma ne saura kusan minti 18 ga kiran mun samu daga Kaduna. Wane ne kan layi?
To sunana Musa daga garin Kwangila Zaria member kungiyar Taska ne maka fata alkhairi.
To muna
al'amari da gwamnati ta fito da shi NPower din nan gaskiya magana mu dai anan haka. Anan shi yamma na Kwangila ni ban ga mutum ko daya wanda aka dauka da sunan za a samu masa wannan aikin ba to amma mu abin da muka ba gwamnati tarayya uzuri shine sannan a hankali abin zai kawo imu tunda mu matasan nan muna da yawan gaske akalla cikin kashi 100 mu ne kusan kashi 80 fa a Najeriya.
Malam Musa kun aika da takaddunku koko dai kawai dai kun zauna ne kuna tunanin abin zai zo same ku har gida?
To mun tudu da takaddunmu ya za mu tsaya abin ya same mu a gida mun tudu da takaddunmu har yanzu al'amarin da sai dai shiru kake yi. To amma Allah da abin zai zo kanmu. Nagode Musa da garin Kwangila Zaria.
Gode da godiya Malam Musa. Har yanzu dai muna jiha ta Kaduna. Ga wane ne kan layi? Hello na Kaduna kana tare da mu?
Wa alaikum salam. Na Usman Madaci karamar hukumar Kauro jihar Kaduna tarayyar Najeriya.
Yawa to muna jin kamalan yau.
Gaskiya mu wannan tsari mu na karamar hukumar Kauro ni san ban ji labarin shi ba illa iyaka mun ji labari ne a kafafen yaɗa labarai. Musamman shi Shahaban Shahara daya da ya shigo kafafen yaɗa labarai mu lokacin ma muke ji. To amma gaskiya muna fata alkhairi ga wannan dan duk dan Najeriya ne duk wanda ya samu muna yi masa fata alkhairi. Sai dai koke-koken da jama'a suna yi cewa an dan nuna bangaci abin gwamnati ta tsaya ta yi nazari da sauraron su akai dan wasu da yawa suna cewa yaran su sun nima da sauraron su ba gani ba. Kuma ba a ba da daidaito kamar jihar Kano kaga tana da jama'a da yawa. To amma kaman Bayelsa kuma sai a ce na Bayelsa kuma sun fi na jihar Kano ko kuma na Bayelsa daidai suke da na jihar Kano kaga haka ba ya adalci ba ya kamata a duba wannan yanayi. Da fatan za ku tashi lafiya sunana Yawa Sulaiman Madaci karamar hukumar Kauri tarayyar Najeriya jihar Kaduna.
Madalla mun gode Malam Ya'u har yanzu dai muna jihar ta Kaduna. Wane ne akan layi? Yau muna jin ka.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Bashiru ne daga Kaduna.
Muna jin ka Malam Bashiru.
ni tunda ake wannan shirin man taba samun sa'a na kira ku ba sai yau.
Allah sarki yau gashi kai nasara ka same mu.
To Allah ya saka da alheri, nagode.
Mu ne da godiya. Ga kira mu samu daga Kotano, wane ne akan layi?
Ali ne daga Kotano.
Yawa muna jin ka Malam Ali.
Dan mutanen Niger.
Yawa muna jin ka. Da mutan Niger.
Gaskiya wannan abin da gwamnati ta yi gaskiya yayi na nemo mu matasa aikin yi. Gaskiya wannan mun ji dadin wannan abin. Gaskiya Allah ya tabbatar da alheri.
Malala ana ta bayyana korafe-korafe ne dangane da wannan shiri, ko da ke wasu ma suna yabawa. Ya kake kallon lamarin?
A ni dai gaskiya na ga yayi, saboda ya kamata duka duk wanda baya da aikin yi gaskiya ya samu aikin da zai yi. Gaskiya kaga zai hana duk wani abin nan fashi da ake yi, da wani fashi da makami da sauransu dai, da danci dai haka.
Malam Ali kenan daga Kotano a Maɗan Nijar. Ga kira mun samu daga Abuja, wane ne kan layi?
Hallo, ni sunana Ibrahim Isa Duran dan Bako, shi karman hukumar Shanono, amma daga nan Abuja.
To muna jin ka Malam Ibrahim Isa.
Alhamdulillah, wannan abu da gwamnatin tarayya ta yi mukan san barka. To mun ina ɗaya daga cikin yaranmu gayi nan duk sun cike fom ɗin nan sun samu.
Haka.
Kuma muna fatan magwamnatin tarayya, muna mata fatan albarka, Allah ya tabbatar da alheri.
To sai mu ce
Allah ya ka.
Sai mu ce amin. Malam Isa daga Abuja, mun gode kwarai. Ga wani kira mun samu daga Kaduna har ila yau dai, wane ne akan layi?
To huta lafiya.
Mun gode kwarai.
To malam.
Hello, na Kaduna kana jin mu? Hello, na Kaduna. Yau to ina ga kaman shi ma layin nasa ya katse. Lamar da za a kira ita ce 202-205-6555. Muna magana ne kan batun shirin nan na samawa matasa ayyukan yi na N-Power da aka kaddamar a Najeriya, wanda gwamnatin tarayya kenan ta kaddamar. Muna sauraron kiranku.
Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama, a kira 202-205-6555 domin a bayyana ra'ayi. Zanna na ta sabuwar lambar 202-205-6555.
Wato, mun dan samu tangarda, amma mun samu wani kira daga Kaduna har ila yau. ‘Yan Kaduna, kun mamaye shirin namu, wane ne akan layi?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Wa alaikum salam.
Sunana Alhaji Musa Garo, mai rediyo da rikoda da kasuwar Kawo, Kaduna, Najeriya.
Alhaji Musa Garo, muna jin ka.
To ma lalo ne maka fatan alkhairi, kuma babu shakka irin waɗannan abubuwan da gwamnatin tarayya ta fito da shi dangane da wannan sama matasa aikin yi abin san barka ne. Kuma damun ya kamata a ce su kansu al'umma ƙasa a kodayaushe su riƙa kasancewa sun yi shugabanni addu'a ta kwarai. Idan kai addu'a ta kwarai, ko da abin bai zo gare ka ba, zai zo ga ɗan uwanka. Kuma damun ka san mu al'adar mu kana aliki ko ba namu bane, in ma gani sai mu ce to Allah ya sa albarka. Kuma wannan gwamnatin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, muna fatan kamar inda mutane suke korafin cewa kada a ce an yi abubuwan da ya kamata ba, ya kamata ba a cikin gwamnati. To ya kamata waɗanda aka san suna da yawa, kamar abin da ya danganci jahohin arewa, ya kamata a ce a karkato da abin, domin wata jiha ta fi wata jiha, ta kai yawan jiha goma kamar arewacin kudancin Najeriya. Ya kamata a ce an kula da wannan abu, domin kansu matasa su yi ba, domin talakawa ne suka kai wannan gwamnati. Da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ƙara Babu Buhari lafiya, kuma Allah ya sa wanda ya samu aikin yi abin da ya kamata a kan shi. Da fatan za a tashi lafiya. Mallalo, nagode da wannan
dama. Da godiya Malam Musa Garo daga jihar Kaduna. Ga wani kira mun samu daga jihar Benue, wane ne akan layi? Hello, na Benue kana tare da mu? Hello, na Benue. Yawwa, muna jin ka to yanzu.
ya muna muku san barka ne ga wannan abubuwan da ke zuwa mana muna jin dadin su kare da
su eh baka faɗi sunan ka ba
mun gode Allah Abdullahi ne daga Boko
to muna jin kamar Abdullahi muna magana ne kan batun aikin hello malam yawa eh kana muna jinka amma ka dan yi kaman nesa ciki haka ba mu jinka sosai me kake cewa
muna godiya ne da abin da gwamnati tana magana
to madalla mun gode malam Abdullahi kenan daga jihar Benue kuma da kiran nasa ne muka kawo karshen dauka wayoyin naku muna godiya kwarai da gaske Yanzu kuma sai labaran wasanni.
Labaran wasanni.
Jama'a barkanku da wannan lokaci barkanku da sadu mun da ku a wani sabon shiri na labaran wasanni. To a karo na 8 Najeriya ta sake lashe kofin kalubalen kan Afirka na mata bayan nasarar da ta samu na ci 1 da babu da ta yawa Kamaru kuma a can Kamaru din a gaban ƴan Kamaru sun fi dubu 40 a birnin Yaounde. Kwallon da Dazari Oparanozi ta saka ana kusa a gama wannan wasa shine baiwa Najeriya din damar ta kare kambin da ta ciwo a Namibia shekaru 2 da suka wuce. Wannan wasan cin kofin kalubalen kan mata na Afirka da Najeriya ta mamaye shi kwata-kwata domin daga cikin wasanni kofuna 10 da aka yi tun tarihin kafa wannan gasa din Najeriya ce ta kwashe kofuna guda 8 wato sau 8 tana cin kwalla. To wannan cin mutuncin da Najeriya ta yi wa Kamaru a Kamaru din ya faru ne kuma ma a gaban shi kansa shugaban kasa Kamaru din Paul Biya da mutanen Kamaru da muka ce kamar 40,000 da suka shaƙe babban filin wasa na Ahmadu Ahijo wasu an ce sun shiga filin wasan sun zauna suna jiran wasannin tun awoyi kamar 5 kafin a zo a fara shi. To Ghana ita ta cinye lambar tagulla wato matsayi na 3 kenan bayan ita ma dai da ta ci Afirka ta Kudu ci 1 da babu a ranar Juma'a. To mutanen kasar Brazil suna ci gaba da zama cikin halin makoki da juyayi na asarar da suka ne ƴan wasan su bayan mummunan hatsarin jirgin saman da ya kashe aksarin ƴan wasan da ke cikin sa a makon da ya gabata. Yanzu haka an ce akwai ƴan kwallo da yawa da suka ce ba za su ma yi kwallo ba yanzu saboda tsoro kuma juyayen abin da ya faru abin da yasa ake jira yanzu hukumar kwallon kafa ta fito ta fayyace ko za a ci gaba da wasannin league na wannan kasa din. Shi dai wannan hatsarin da ya faru a cikin makon jiya ya halaka mutane 71 daga cikin 77 da ke kan wannan jirgi da ya taso daga birnin Santa Cruz na Bolivia kuma wanda ya halaka din sun hada da ƴan wasa 19. To bari mu kammala a Ingila mu kalli allon wasannin Premier League inda Chelsea ce take kan farko bayan nasarar da ta samu na kwankwade Manchester City da ci 3-1 a wasannin da suka yi. Yanzu wasa na gaba da ke gaban Chelsea shine wanda za ta yi ranar Asabar mai zuwa da wasu Bournemouth Albion in Allah kai mu. Arsenal ita ce ta biyu da maki 31 ban gaya muku ba ita Chelsea ta da maki 34 ne. To Arsenal take da maki 31 ita kuma wato ta gallaza ma West Ham United ne da ci 5-1 a wasan da suka yi ranar Asabar. Gobe za ta yi wasan ta na gaba da FC Basel a ranar 3 gobe din. To wani wasa da aka yi dai bada mamaki shine wanda aka yi tsakanin Liverpool da Bournemouth wanda kuma ta Bournemouth ne suka ci Liverpool da ci 4-3 wanda shine karo na farko da hakan ta faru a Premier League. Ranar Lahadi mai zuwa Allah kai mu ita Liverpool za ta yi wasanta na gaba da West Ham United. To abinda ya samu kenan a shirin labaran wasannin wannan Litinin sai hutun Allah kai mu ya huta lafiya.
Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A lokacin da ya dace kuma bisa dokar ƙasa, Amurka takan gano wasu mutane da ke da tasiri kan harkokin ƙungiyoyin ta'addanci. Yawancin lokuta mutanen au manyan jagorori ne au suna taimakawa wajen samar da kuɗaɗe ga ƙungiyoyin ta'addanci. Idan aka gano mutum, sai gwamnatin Amurka ta sanya sunansa a wata rijistar sunaye ta musamman. Gwamnatin takan sanya wa ƙaddarorinsa da ke Amurka takunkumi ba tare da ɓata lokaci ba, sannan kuma a dakatar da shi daga duk wata hada-hada kuɗaɗe a duniya. Zai yi wuya wani ɗan Amurka ko kamfani su yi harkar kasuwanci da irin wannan mutumin. Wannan ne abin da ya faru da Victor Quispe Palomino da Jorge Quispe Palomino da kuma Tatsela Loya Velkes. manyan shugabannin kungiyar ta'addancin ƙasa da ƙasa wadda mazaunin ta ke Peru da kuma kungiyar ta'addanci ta ƙasa da ƙasa da ake kira Shining Path. Kungiyar ta Shining Path wadda ke ayyukan ta'addanci tun shekarar 1980. Wani bangaren masu tada kaya bayani da suka samu asali daga jam'iyyar Communist din Peru. Burinta shine ta hambarar da daddan tsarin gwamnatin demokradiyyar kasar karfi da yaji da kawo tsarin gwamnatin kama karya. Kungiyar na amfani da razana jama'a, kisa da kuma kai munanan harhari akan fararen hula don cimma burinta. Waɗannan ƴan ta'addan sun kashe mutanen wasu ƙauyuka baki daya. Ƙauyukan sun hada da Luka na Maka, inda aka yi wa mutane 69 kisan gilla a shekarar 1983. Da kuma kisan gilla baya da aka yi wa mutane 47 a Walo. Kungiyar Shining Path ita ke samar wa kanta kuɗi ta hanyar sayar da hodar koken. Tana sa haraji akan noma da sarrafa ta da kuma dakon hodar. Tana kuma samar da hanyoyin sufuri da tsaro ga kungiyoyin da ke fasa kwabrin hodar mai yawa ciki da wajen kudancin tsakiyar Peru. A yanzu haka Victor da Jorge Quispe Palomino waɗanda ƴan uwan juna ne suke jagoranta kungiyar ta Shining Path. Victor Quispe ya faɗi cewa yana da hannu a kisan da aka yi a Luka na Maka, yayin da ɗan uwan shi Jorge shi ma ke da hannu a hare-haren da Shining Path ta kai waɗanda suka yi sanadiyar mace-mace da yawa. Tatsela Lawyer Velkes ita ce ke kula da harkokin horas da manyan kungiyar da kuma cusawa yara a kidin kungiyar. An santa da horas da sabbin mambobin kungiyar Shining Path. Yawanci ƙananan yara don ƙarawa kungiyar ƙarfi a ayyukanta na ta'addanci. Saboda wannan dalilin da wasu duka mutanen uku ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ayyana su a matsayin ƴan ta'adda na ƙasa da ƙasa na musamman a ƙarƙashin ikon shugaban ƙasa tanaji na 13,224. Tun daga shekarar 1980 ƴan ƙasar Peru suka gujewa kungiyar Shining Path. Kuma gyauran kungiyar ne ya rikide zuwa mummunar kungiyar ta'addanci ta safaran miyagun kwayoyi. Yanzu da Amurka ta sanya sunayen shugabannin kungiyar a matsayin ƴan ta'adda, Amurka na fatan hakan zai karya laggon kungiyar wajen ci gaba da gudanar da miyagun ayyukanta. Wannan shine sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Yanzu kuma sai bitar labaran duniya.
Da farko mutane da yawa a China sun yi murna da zaben Donald Trump a matsayin shugaban Amurka na gaba, suna kallon al'amarin a matsayin wata nasara ga China tare da imanin cewa a matsayin sa na dan kasuwa manufofinsa za su kasance da sauƙin fahimta fiye da na abokiyar karawarsa. Amma wata tattaunawa ta wayar tarho da kuma rubutu a shafin Twitter ya fara canza wannan tunanin da wuri. Wata kotu a Gambia ta ba da umarnin sakin wani jagoran ƴan adawa da kuma wasu fursunonin siyasa su 18 ƴan kwanaki bayan shugaban ƙasa Yahaya Jammeh ya rasa kujerar shugabancin ƙasar Gambia a zaben da aka yi kuma yarda zai sauka daga kan mulki ya koma gefe. Usaini Darbo da kuma mambobin jam'iyyar United Democratic Party an yanke musu hukuncin shekaru 3-3 a gidan kaso a watan Yuli sakamakon shiga cikin wata zanga-zangar lumana da aka yi akan gyaran dokokin zabe ga hukuncin ƙasar.
Masu aroba ki ɗaya abin da shirin namu na wannan lokaci ya kunsa kenan, sai kuma gobe idan Allah ya kaimu za ku ji wasu abokanan aikinmu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Nazir Ahmad Hausa da ya taya ni gabatarwa da Sa'ida Hamdun da ta haɗa mana shirin, sai kuma injiniyanmu Greg Burns. Daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, Mahmud Lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga Washington DC.